بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يدى مكا صابها دواء ونما صلى تيمي البركة إن شاء الله نا النور دكينا وسطو أبوجا دنكرن تلتا في ممي البركة إن شاء الله نا الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه واللفا وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه بسا غهوري ودا يداد أمين شوانا الله سبحانه وتعالى ذا متقبر كراتو أيو باين دانساكو دا أكسامو سبو دا وسط في تفيدني منا رقوق الله سبحانه وتعالى yasa abubuwa da muke karantawa su zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba. Allah ta'ala yasa karatun da muke yi ya zama hujja ne gaba gare mu gobe kiyama ba hujja akan mu ba. Muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa mafi girma na Al-Hayyu Al-Qayyum da yayi rahama da gafara da jinkai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu da aminanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai, ya dauki rayuwar mu akan imani. Muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah ta'ala da sunayensa na Al-Hayyu Al-Qayyum. Abubuwa da suka dame mu a ƙasar mu Najeriya Allah ta'ala ya magance mana. Jarrabawa da ake ciki na talauci da yunwa, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta kowa daga cikin falalarsa. Allah ta'ala ya sauke wa kowa abin da zai ci ta hanyar halal. Allah ta'ala ya sauke wa kowa abin da ya dame shi ta hanyar halal. Waɗanda ba su da lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya. Waɗanda suke da bashi a kansu Allah ta'ala ya ba su ikon biyan bashi. Waɗanda suke gwagware suke neman aure, maza da mata, Allah ta'ala ya haɗa su da abokanan zama wanda suke na ƙwarai. Waɗanda suke neman aikin yi Allah ta'ala ya sauwaka musu. Sannan waɗanda suke da madafun iko a hannunsu, waɗanda ake baitul maliki hannunsu, Allah ta'ala ya ƙara tsoransu a zukatansu ya kuma sanya tausayin talakawa a zukatansu. Addu'a tana amfani, amma wajibi waɗanda suke da mulki sai sun tashi tsaye ganin duk abin da ya damu al'umma an yi aiki tukuru an magance. Wanda ke masallaci zai yi addu'a, amma wanda yake office ta dole kuma ya tabbatar da an tashi da gasken gaske wajen magance duk abin da ya damu al'umma. Imma ilimi ne, imma sana'o'i ne, imma kiwon lafiya ne, matsala ta tsaro da muke da ita Allah ta'ala ya magance mana. Waɗanda suke ta da ƙayar baya ko ta hanya na kidnapping ko banditry ko terrorism, Allah ya shirye su. Idan ba za su shiri ba, Allah ta'ala ya mai da fitina da bala'i ya kare a kansu, ya kare sauran bayinsa na ƙwarai. Muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala cewa dukkan wanda yake nufin ƙasarmu Najeriya da alheri, ko al'ummar mu, ko jama'ar mu, ko innocent bayin Allah, ko addinin mu da alheri, Allah ta'ala ya nufe shi da alheri. wanda ke nufin kasar mu da sharri muna roƙon Allah ta'ala ya gyara shi idan ba zai gyaro ba Allah ya sa dukkan bala'i da sharri da ya debo Allah ta'ala ya kasa ya kare a kansa wajibi mu rika tashi muna addu'a a dare muna azumi muna addu'a cewa Allah ta'ala ya kare mana kasar mu da al'ummar mu da jama'ar mu da dukkan innocent bayin Allah na kwarai da addinin mu wannan al'amari ne mai muhimmanci kuma wajibi ne akan kowane musulmi Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma ko a littafin mu na al-khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min wato sabani ko kuma kara wa juna ilimi tsakanin malamai sabubban da ke sa a samu sabanin fahimta a addini sannan kuma da matakin da ya dace mu mu dauka wallafawa na fadilatu shaykh muhammad bin salih al-uthaymin al-wahibi at-tamimi rahmatullahi alayhi za mu tashi akan darasi na goma shafi na nawa shafi na goma sha takwas ko akan matsala ta nawa akan matsala ta shida na'am as-sababu sadis dalilin da yasa akan samu sabani na shida ko kuma kara wa juna ilimi na shida mun kira guda biyar a baya wa zai iya irga mun guda biyar din a jere duka bismillah ustaz bilogatil muhalliya insha Allah ya zama abin da ke sa a samu sabanin fahimta na farko ya zama malamin da ke ijtihadi dalilin bai iso zuwa gare shi ba ko dalilin ya iso shi amma kuma bai aminta da ingancin wannan dalilin ba ko kuma dalilin ya iso shi amma ya samu jarrabawa ta mantuwa ko dalilin ya iso shi amma sai ya fahimce shi da wata fahimta ta daban ba asalin fahimta mai inganci ba ko kuma ya iso shi amma hukunci ne da yake mansukhi wato hukuncin shari'a ta shafe shi da wani sabon hukunci so waɗannan su ne dalilai guda biyar da ke sa a samu sabani na shari'a ba na san rai ba mafhum tayyib sai dalili na shida السبب السادس فضيلة الشيخ محمد بن صالح الأثيمين رحمة الله عليه يتي دليلي نشدا أي يعتقد أنه معارف بما هو أقوى من نص أو إجماع كوكما إذا ما دليلي شيني تيوا ينا كلا وأذوت يسا أنه تيوا للشي وأنه حديثي معارف an yi masa mu'arada za a karanta shi da siga ne na ismul maf'ul ba siga na ismul fa'il ba shi wannan dalili din huwa mu'arabun wato an kawo masa mu'araba ko kuma an rinjaye shi ko an bijiro masa bima huwa aqwa min da wani dalilin da yafi shi karfi akan samu dalilai biyu a shari'a amma wannan dalilin yafi wancan dalilin karfi so ana aiki da dalilin da yafi karfi ne a lokacin da ake tarjihi idan za a rinjayar sai a duba dalilin da yafi karfi sai a rinjayar da shi au ijma'in ko kuma yana ga akwai ijma'i na malamai don haka ba zai dauki qiyasi ya bar ijma'i ba zai dauki mujarradin ijtihadi ya bar ijma'i ba so kaga kenan mu'arada da abu biyu ko nassi in an ce nassi yana koma kan wata aya ce ta Qur'ani ko kuma ingantaccen hadisi daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ayar Qur'ani ko ingantaccen hadisi ijma'i kuma menene ma'anan ijma'i na'am shine consensus abinda malamai suka yi me ijma'i shine huwa ijtima'u mujtahidi hadhihi al-umma بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي كما يد فضيلة الشيخ محمد بن صالح الأثيمين الوهيبي التميمي رحمة الله عليه يكاو تكل تافن سنة الأصول من علم الأصول شافي نستن دبيو يتي معنين إجمائي شيني تاريا تما لمن ونن الأمة دن bayan rasuwa ko wafati nafiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wani hukunci na shari'a idan suka yi tarayya akan hukuncin shari'a sunansa ijma'i amma sai yace haduwar su gaba daya to shi ake cewa ijma'i sai dukkanin su sun taru akan hukuncin guda daya ijma'i na farko an yi shi tun a zamanin sahabbai shine ijma'in farko da aka yi a musulunci shine bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wane ne zai zama khalifan musulmai tun ba abun ne shi ba aka fara wannan matsayi dukunna aka yi ijma'i na farko bayan an samu ra'ayi guda biyu aka zo aka yi tarayya akan Abubakar Siddiq As-Siddiq al-Akbar radiyallahu an aka yi tarayya akan sa cewa shine shugaba sahabbai duka suka masa mubay'a anan sakifa kaga wannan shine ijma'i na farko haduwa da aka yi aka zabe shi a matsayin shugaba ijma'i ne ijma'i na biyu shine kitalu ahlir ridda wadanda suka hana zakka zamanin Abubakar Siddiq radiyallahu an kuma tare sahabbai suka bashi goyen baya cewa wanda ya rawa tsakanin sallah da zakka to dole a dawo da shi kan hanya kaga wannan duka ijma'i ne amma me yasa aka ce ijma'i don bayan wafatin fiyayyen halitta aka yi sallallahu alaihi wasallam inda yana rayi bai zama ijma'i zamanin da yake rayuwa kai abu ɗaya ne ko ayar qur'ani ta sauka ta fada ko kuma maganganun bakin sa sun yi bayanin hukunci wadannan da su ake dogara amma bayan rasuwarsa haduwan malamai akan hukunci na shari'a shine ijma'i yana zama hujja ce mai ƙarfi a musulunci bal ma malamai suna ga in an yi ijma'i wajibi ne kowane musulmi ya bi ijma'in kamar in ka duba cikin usul min ilmil usul ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala a shafi na 62 da 63 da 64 ya ka sharuɗa na ijma'i iya da sharuɗa sai an cika su a ciki biyu zaka ciro su daga definition din biyu kuma a cikin littafin ya kawo su na farko daga definition din ya zama haduwan malamai ga baki ɗayan su ne ba wani bangare na malamai ba dukkanin su kuma aka ce mujtahidi wanda suka kai matakin ijtihadi malami bai zama mujtahidi na farko sai ya zama musulmi mai cikakken hankali kuma adali na hudu mai cikakken ilimi da muka yi bayani a baya to babban sharadin da ke da wahala a yanzu yasa ijma'i yayi karanci shine adalci hatta takadin masu karantar da addini adalci yayi karanci na fatawa wani zai fatawar da son ransa ne don ya kare wani na ga hujja karara zai juya mata baya don me don ta saba wani abun da yake so ya kare wannan ita ce matsalar da muke fama da ita a yanzu amma zamanin sahabbai tabi'ai atba'ut tabi'in alqurun almufaddala sarra yayi matukar karanci addinin ne a gaban su sai zama samun ijma'i consensus yana da sauki amma zamanin da sarra yayi yawa kuma to samun consensus iya da matukar wahala shi yasa daga cikin muhimman sharuɗa duk mai karantar da addini ya zama adali mai adalcin magana mai adalcin fatawa in ka zo amsa tambaya karka duba waɗanne jama'a kake so ka faranta wa rai ko ne zaka bakanta ba karka duba wanda ya fata wannan ya dace da fahimtar ko ba zaka ba ita tsagwaron hujja zaka ɗauka idan shaidan ne ya faɗi magana a musulunci ta dace ba a ƙaryata shi idan wanda ya faɗi maganar bai yadda da samuwar Allah ba ta zama gaskiya ne a musulunci za a goyi bayansa idan wanda ya faɗi maganar limami ne da ake ga darajarsa ya kuskure ba za mu ce dan liman bane kawai abin da ya faɗa daidai ne ba a mujamala addini ba a cika damuwa da waye faɗa ba mai ake damuwa da shi mai aka faɗa sai a ɗauki maganar a ɗora akan mizani ko da maƙiyinka ne ya faɗi gaskiya to ka amince da shi to wannan adalcin yayi matukar karanci shi yasa a duk duniya ijma'i yanzu yana da wahala duk matsalar da ka dauko ta to wani sai ya sa son ransa a ciki duk yadda ka dauko ta wani sai ya shigo da son rai kuma ya fahimci gaskiya ne amma son ran ba zai bari ya goyi bayan gaskiya din ba a ka'ida ya dace ku in za mu karantar da addini shi addinin shine a gaba
duk wani abun da ba addinin ba shi a baye yake addinin shine number 1 so da haka sharadi na farko ya zama haduwar mujtahidai na biyu ya zama ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar manzon Allah ko kuma wafatin manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi idan yana rayi bai zama ijma'i ba zamu iya ƙara na uku ala hukumin shar'i akan hukunci na shari'a dole zama akan hukunci ne na shari'a ba hukunci kawai duniyawiya da bai da alaka da ijma'i ba idan malaman kasa duka suka taru suka ce za su yi fatawa akan abun da bai da alaka da addini ko ba su tambaye masana addinin ba za su yi magana akan artificial intelligence ko blockchain amma ba su fahimta su suka dauke suka maida babin mu'amala suka maida shi addini to bai zama ijma'i har sai ya zama abun da suka yi magana iya da alaka da addini ya zama kenan za a duba shi technology akan mizanin shari'a sai ai hukunci akan sa to anan hujjar magana su ana dogara da ita amma mutun ya shiga bangaren da ba nasa ba ko masanin addini ne in ya shiga fannin da ba nasa ba yayi magana kuma bai da ilimi a ciki ba a daukan sa a matsayin hujja liman da bai karanta mechanical engineering ba zai zo ya karantar da mu ba dan mutun ya zama masanin qur'ani aran ma ne gogagge yana da riwayoyi da yawa ba za mu shiga jirgi ya tuka mu ya ce zai kai mu Saudiya mu yadda ba a'a ba babin sa bane inda muna bukatun tilawa sai ya zo ya ja mana amma ya ce shine captain din jirgi to nan ba babin sa bane ko za mu yadda yadda ka san ba za mu duru a masallaci a cikin jirgi limamin annur ya zo ya ce bismillah ku shiga za mu zanta da ku ba ai ba mai shiga ko to haka ne ka'ida koda mutum mai addini ne in ya shiga fannin da bai da alaka da addini ba kuma fatawar addini ya bayar ba to anan ba za a dauka ba amma idan liman yace menene aka tambaya menene matsayin shiga jirgi dab da sallan azhar ba ai sallah ba a shiga anan za mu dauka ko ba za mu dauka ba za mu dauka ta fatawa akan sallah a cikin jirgi liman zai iya yi za a dauka yin taimama a jirgi liman zai iya fatawa za a dauka yin kallon alqibla ko wurin alqibla liman zai iya yin fatawa za a iya dauka mafhum tayyib so da ke zama wannan abun za a kalle shi ne a mahangar shari'a a bada fatawa liman zai iya fatawa akan kasuwanci ko da ba dan kasuwa bane zai iya fatawa akan uniform da ake sa a makaranta ko da ko shi ba dan boko bane zai iya fatawa akan aikin office ko da baya office zai iya fatawa akan siyasa ko da baya siyasa zai iya fatawa akan abun da ya shafi mu'amala ta mutane ko da ku bata shafe shi ba so daukan abu a sa a mizanin shari'a daban da kuma shiga cikin babin abun da bai shafe ka ba daban sharadin ijma'i na hudu shine zama an gina ijma'i din akan nassi ne sahihi ya zama wanda suka yi ijma'in akwai abun da suke da shi na madogara daga qur'ani ko hadisi na biyar ya zama wannan ijma'in ba a rigaye shi da wani sabani mai karfi ba kaman yanzu matsala ta faru a wannan zamanin sai wasu malamai suka yi fatawa na duniya bayan sun rasu sai muka ce to tunda su wadanda suka saba mana guda uku sun rasu to yanzu mun yi ijma'i a bai zama ijma'i ba rasuwar wani baya invalidating maganar sa idan ta ilimi yayi mafhum tayyib inda ta ilimi yayi sai dai in yayi taraji'i shi da kansa yace na canja fahimta wannan yayi amma dan mu goma ne a ce ko malaman duniya guda 100 sai suka taro sai biyar suka ce basu amince ba 95 suka amince sai biyar din nan Allah ya dauki rayuwar su ba da ma ce to tunda su rasu yanzu zama ijma'i a bai zama ijma'i ba rasuwar su bai iya mai da abin da suke kai ya zama ya lalace har sai din su suka yi taraji'i ko wani dalili ne mai karfi da yafi nasu idan ka duba littafin al-usul min ilmi al-usul karamin littafi ne na Ibn Usaymin rahimahullah shafi na 62 da 3 da 4 zamu samu karin bayani mai yawa akan ijma'i daga ciki ya kafa hujjoji na shari'a akan wajibcin aiki da ijma'i daga ciki akwai ayoyin qur'ani kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata kamar suratul baqara aya ta 143 da Allah ya ce ya sanya mu al'umma ce wasata wato al'umma wasata ita ce al'umma da take zababbiya zamanta zababbiya sai yake cewa babu yadda za a yi al'ummar mu ta yi ijma'i akan barna tunda Allah ya ce ya zabi ba dama a yi census kuma ya zama barna ne ita dukkan al'umma an ta yi tarayya akan abu to bai zama barna ne insha Allah ta'ala akwai لا تجتمع أمتي على ضلالة هي cikin sahihul jami 848 al'umma ta ba ta duwa akan barna Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah da ya duba hanyoyin hadisin ya ce hadisi ne karfin hujja a musulunci me hujja na farko mafi karfi Qur'ani na biyu fa ingantattun hadisi na uku fa shine ijma'i bayan Qur'ani da hadisi sai ijma'i ijma'i shine haduwan dukkan malamai akan wani hukunci na shari'a mafhum tayyib bima'ana annahu mu'aradun bima huwa aqwa minhu min nassin aw ijma'in dalili yana iya isa zuwa ga abun da ake so a kafa hujja da shi walakin nahu sai dai shi malamin yana ga annahu lalle shi wannan dalili mu'aradun kalmar an masa mu'arada ismul maf'ul bima huwa aqwa min da wani dalilin da yafi shi karfi na nassi kaman aya daga qur'ani ko ayoyin qur'ani ko kuma hadisi daga fiyayyen halitta sallallahu malamai da suka yi ijma'i akan wannan hukunci din wa hadha kathirun wannan ana samun sa da yawa fi khilafil a'imma a cikin sabanin a'imma wato kara wa juna ilimi na manya-manyan malamai ana iya samu ya ci karo da wani nassi ko wani abu saboda su ba su ga nassin ba yanzu misali daga cikin manya-manyan malamai da muke ga darajar su ne Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad bin Hanbal Imam Abu Hanifa rahmatullahi alaihim Allah ya musu rahama duka waɗannan guda hudu sun kai matakin da a shari'a ke cewa kowanne a cikin su al-mujtahidul mutlaq shi mujtahidi wanda ke ijtihadi kamar yadda fadilatu Sheikh al-Ustaz Sami ibn Muhammad as-Suqayri ya faɗa yace mujtahidai kala biyar ne na farko akwai al-mujtahidul mutlaq al-mujtahidul mutlaq shine wanda matakin sa ya kai zai iya fatawa wa ta saurare shi matakinsa na ilimi ya kai duk duniya zai iya fatawa ta saurare shi a zamanin dada Imam Malik rahimahullah yana da wannan matsayi a cikin al'ummar sa Imam Shafi'i rahimahullah haka Imam Abu Hanifa haka Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah dukkaninsu sun kai kowanne ya kai matakin al-mujtahidul mutlaq wato mujtahidi sakakke wannan shine highest level na ijtihadi mutun ya kai al-mujtahidul mutlaq al-mujtahid bainal madhahib akwai mujtahidi tsakanin masalahi shine wanda yake iya comparative analysis tsakanin kauli maganar malikiya da shafi'iyya da hanbaliya da hanafiya ya gwama ya ga wanne yafi karfin dalili yace anan malikiya ita ta dace a kauli kaza shafi'iyya hujjarsu tafi karfi a bangaren da hanbaliya dalilin su yafi karfi to wannan shine al-mujtahid bainal madhahib yana daukan maganganun waɗannan mujtahidai mutlaqai da su da daliban su yana duba kowa magana da yayi wanne ne saboda hadisin da ya dogara da shi bai inganta ba bai kuma ga hadisi ingantacce ba amma masaba kaza ta ga hadisi ingantacce wannan shine mujtahidi bainal madhahib akwai al-mujtahid fil madhhab mujtahidi a cikin masaba guda daya wanda ya fice kaman a cikin malikiya ko hanbaliya ko hanafiya ko wani abun da ya kama da haka shi a cikin masaba ɗaya ne ya goge to idan ka duba manya-manyan ɗaliban malaman mazahib za ka ga suna da wannan mataki din sun san maganganun malaman su kuma a cikin maganganun malaman wani lokaci malamin su magana uku yayi suna iya gane wacce ce tafi inganta gana wacce ce ya warware da sabuwa kamar Imam Shafi'i rahimahullah amma saba ɗaya sai ka gama ganganunsa matsala ɗaya guda uku amma za su ga maka wannan ta farko ne ya faɗe ta saboda bai ga dalili kaza ba sai ya canja na biyu tafiya kadai yayi zuwa ga Misra Imam Shafi'i rahimahullah ya ta canja fatawoyi saboda me yawon duniya da yayi sai gane akwai fahimta yanzu da dole sai ya canja ta saboda in ka zauna cikin al'umma kadai baka zaga duniya ba za ka iya yin magana ta ilimi a kullum ba Bahaushe ya ce wai na zaune bai ga gari ba to har a cikin addini wanda yake yawo na duniya mai ilimi fahimtarsa da addini tana zama yalwatacciya baya zuwa ko ina wani yanzu iya garin su ya sani amma zai mutanen India fatawa musulman China fatawa zai musulman America fatawa zai musulman Ingila fatawa ko ina to za a samu matsala in ka zauna da irin manya-manyan malaman Saudiya masu wayewa in ka musu tambaya akan matsala a Najeriya sai ce a Najeriya ba ku da malamai ne muna da shi sai ce to ku je ku tambaye su su sun fi mu sanin halin da kuke ciki in ka je daga Niger ka tambaya sai ce ku je ku tambaye malaman wani halin da suke ciki da mu ba mu sani ba idan aka yi fatawa akwai fatawar da a Saudiya za a ce maka haramun ne amma an je America sai a ce halal ne ba wai an canja fahimta ba ne a'a musulman da ke can suna cikin rauni akwai abin da in ka takura musu addinin ma ba zai yiwu ba amma can so ba zai zama ɗaya da wanda yake karkashin daular da ba tasa ba ne sannan na hudu ana iya samun al-mujtahid fil mas'ala mujtahidi a cikin matsala wani za ka samu matsala ɗaya ce ya yi bahasi a kanta shi ne kamar wanda zai PhD sai ya ce zai PhD ne akan matsala kaza to wanda ya yi bahasi na PhD misali a kulliyatul shari'a ko kulliyatul Qur'an ko kulliyatul hadith a wannan matsalar da ya yi PhD ko da ku mai yiwa wannan PhD da ya ba shi matsayin mujtahidi a wannan matsala wani ya yi PhD ne akan miras wato gado wanda zai iya mai da shi authority a babin gado amma ba dole ne zama authority a wani bangare na fikihu ba wani ya yi ijtihadi ne kawai akan hadisi guda ɗaya ya yi PhD bahasi ilmi akan wannan hadisin zai zama mujtahidi amma ba dole bane kuma ya zama mujtahidi a sauran dan matsalan da kai bahasi don ka'ida a duniyance idan kai PhD a time da kai viber abinda ake cewa munakasha wato vibe defense na PhD a daidai lokacin da kai shi ya dace ya zama a duniya ana iya kaddara mai iya yiwa duk duniya ba wanda ya kai ka sanin wannan matsala a ranar da kai munakasha da mai iya yiwa daga baya ana ga a duniya kai ne authority akan wannan matsalar da kai musamman dai a ce rasmiyan formally saboda area ka ne kuma har an maka munakasha wani ma za a masa munakasha akan abu na addini bayan an kammala ya kammala da mumtaz kuma sharafi na farko bayan nan wasiya da cewa abin da ya aikin ana wasiya da ai publishing ɗinsa a matsayin littafi kaga dukka wannan matsala ɗaya da kaje kai bincike a kanta sai na ƙarshe ana iya samun al-mujtahid fi fannin min al-funun mujtahidi a wani fanni daga cikin fannunnuka wani ya goge akan fanni ne guda ɗaya menene kaman fannin da ya shafi matsalan sallah wani ya goge ne akan fannin da ya shafi azumi wani ya goge da ta shafi salatul musafir sallan matafiyi wani ya goge ne ke da alaka da larura na mata wani ya goge ne akan matsala na hukuncen aure to akan wannan inda ya goge zai zama mujtahidi ba zai zama mujtahidi mutlak ba zai zama mujtahidi bainal mazahib ba zai zama mujtahidi a cikin masaba ba amma akan wannan fanni ɗayan da ya goge yana iya zama mujtahidi mafhum tayyib to haka waɗannan sune matakai na biyar ana iya samu ka zama mujtahidi ana amma a can kai ba mujtahidi bane tayyib wama aktharu ma nasma may yanqul malam yace sau da dama inji ibnu usaymir rahimahullah muna samun wasu daga cikin masu wallafa littafi sai a cikro magana sai a ce malamai sun yi ijma'i akan wannan walakin nahu inda ta'ammul la yakunu ijma'an amma idan ka bi abun annitsa sai ga matsar ba ijma'i ba shi kuma ya zo ya ce an yi ijma'i har a yanzu a Najeriya sau da dama kana jin yana so ya kafa hujja ya kara fatawarsa sai ya ce malamai sun yi ijma'i shi wanda bai sani ba sai ya ɗauka haka ne amma wallahi matsaloli da ba ijma'i ba ne in na ce ba ijma'i ba ne ba wai ijma'i na shari'a na taruwan dukkan malaman duniya a kai ba ne misali yanzu ka ɗauki Ibnu Abdul Barri rahimahullah yakan yi aiki da kalman ijma'i, amma abin da yake nufi jumhur, yana nufin majority na malamai. Idan ya bi malamai 100 sai ya ga 70 sun fada, sai ya ce ijma'an, amma me yake nufi? Qaulul jumhur yake nufi. Amma ba iya nufin wai ijma'i na taruwan su duka a duniya akai ba. Qaulul jumhur a wajen Ibn Abdul Barr rahimahullah yana kiransa ijma'an. Idan ka dauki Ibn al-Munzir rahimahullah, Allah ya masa rahama, malamai da suka ce an samu tasahuli, wato tasahuli shine yayi sake da yawa wajen yawan aiki da kalmar ijma'i a wurin da babu ijma'i. In kana bin maganganun sa da yawa, wasu ma sabani ne birjik a ciki, amma sai ya ce hadha qaul fihi ijma', wannan maganar malamai sun yi ijma'i. Kai sai ka dauka duk duniya haka ne, amma sai ka samu matsala tun a zamanin sahabbai ma ba magana guda ɗaya bace. So shi yasa qauli na Ibn al-Munzir rahimahullah yawan kiran ijma'i la yustadallu bihi, da yawa ma sukan ga shi ma yakan dauki irin manhaji ne na magana da qaulul jumhur yake nufi ijma'i. Amma waɗanda suke da ƙoƙari, in suka ce maka ijma'i ne, kusan zai yi wahala ka samu ba ijma'i ba a cikin wanda suka yi ta'alifi. Na farko shine Ibn Qudama rahimahullah. Idan ka bi littafinsa Al-Mughni, za ka fahimci duk inda ya ce ijma'an za ka samu ijma'i ne, saboda ya ɗauki kalmar da muhimmanci, da baya taɓa yadda ya ce malamai sun yi ijma'i, sun yi consensus, sun yi taro a kanta duk duniya, sai ya tabbatar haka ne. In ma ya yi bincike, ya yi bincike bai samu ƙaulin inda aka ce ijma'i ba, kuma bai samu wanda ya saba ba, sai ya ce la na'lafu man khalafa hadha bainal ulama, ba zai ce ijma'i ba, sai ya ce mu tsakanin malamai ba mu ga wanda ya saba wannan fatawa ba, don yana tsoron aiki da kalmar ijma'i. Sai ya kore maka sabani, amma me yake nufi? Yana nufin ijma'i, amma ba zai aiki da ijma'i ba kada ya misleading ɗinka, kada ya sa ka ɗauki fahimtar da ba haka ba ne. La na'lamu khilafan fi hadha al-qawl, ba mu san wani sabani a wannan magana ba. So ko kokwanto yake, haka yake fada. So ya yi ƙoƙari matuƙa da gaske Ibn Qudama cikin Al-Mughni. Na biyunsa Imam an-Nawawi rahmatullahi alayh. In ka ɗauki Al-Majmu', shi ma ba wa kalmar ijma'i haƙƙinta matuƙa da gaske. Duk ɗalibin da ke karanta Al-Majmu' zai ga yadda Imam an-Nawawi rahimahullah ya yi magana a kan ijma'i. In ya faɗa, to za ka ga mafiya yawa tabbataccen abu ne. In ko yana kokwanto, shi ma sai aiki da wata kalma da ke nufin cewa ba mu san saɓani a wannan matsala ba, amma ba zai ce ijma'i ba. Mafhum? Tayyib, don haka idan muna bin takardunsu za mu fahimci haka matuƙa da gaske. Shi yasa an ka duba Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala da ya zo kan sahabba ya ce ijma'uhum hujjatun qati'ah wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'ah, da yake magana akan sahabbai radiyallahu anhum a cikin Al-Mughni mujalladin farko namba na 17, yace idan sahabbai suka yi ijma'i, to ijma'in su hujja ce yankakkiya, ba wani sabani da za a karba bayan ijma'in sahabbai. Sai yace amma idan suka samu sabanin fahimta, suka ƙara wa juna ilimi, anan yace rahama ce yalwatacciya gare mu. Saboda me? Saboda sai a bamu dama mu duba ina ne muke ga yafi ƙarfin hujja a cikin dalilan, sai mu ɗauka mu yi aiki da shi. Don haka rahama ce wasi'a. Wannan magana ta su Sheikhul Islam rahimahullah cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 30 namba na 80 ya ƙara maimaita magana irin ta malaminsa Ibn Qudama rahmatullahi alaih. Na'am, mafhum? Tayyib, wa min aghrabi ma nuqila fil ijma', iya daga cikin abun mamaki da ake cirowa na ijma'i, wato abun mamaki wanda ba wai mamaki na ƙarfin hujja ba, mamaki na tasahuli sake wajen masu yawan aiki da ijma'i. Anna ba'dahum qal, sashin masu yawan aiki da ijma'i suka ce ajma'u ala qabul shahadati zur, ala qabul shahadati al-abd, sun yi tarayya akan wai ijma'i ne karban shaidan bawa, idan bawa ya bada shaida to ijma'i ne shaidarsa ana iya karba. Wa akharuna qalu, wani bangaren malamai kuma suka ce ajma'u ala annaha la tuqbalu shahadatul abd, cewa ba a taba karban shaida na bawa. kaga ijma'i guda biyu wannan sun ce karban shaidan bawa idan ya kafa hujja da abu ko ana neman shaida a kotu in yazo ya bada shaida suka ce ijma'i ne ana karba wannan suka ce ijma'i ne ba a karba kaga wannan ai bai zama ijma'i ba shi fa ijma'i duk malaman da suka kai mujtahidai ne na duniya ake so su yi tarayya akai amma anan wanda ya kafa hujjan shaidan bawa ya ce ijma'i ne wanda ya kore shi ma ya ce ijma'i ne wannan bai zama ijma'i ba shi yasa yace wa min aghrabi ma yunqal iya daga cikin abin mamaki da ya saba wa ilimi shine wannan magana da wannan ya ka ijma'i wannan ya kore wasu daga cikin malamai a da lokacin babu irin ci gaba ne yanzu na technology idan mutum ya rayu a kasarsa ko a garinsa ya rayu a Kufa ko a Basra in ya zama duk Kufa ba wanda ya saba wannan sai ya ce ijma'i amma bai san me malaman Basra suka dauka ba bai san me malaman Makka suke kai ba bai san me malaman Madina suke kai ba bai san me malaman Misra suke kai ba shi sanin iya garinsa a wancan zamanin babu telephone babu internet babu wani hanyar sadarwa da za a iya sani so daka sai dauka idan a garinsu duka an yi tarayya ya zama ijma'i taruwa na malaman gari ɗaya ko ƙasa ɗaya akan matsala bai mai da shi ijma'i sai dai in su ne malaman duniya din sai dai in su ne me malaman duniya din gaba ɗaya amma ba wai zaman su kawai ya mai da shi ijma'i wato ijma'i fa hujja ce mai ƙarfi a shari'a dan daga qur'ani sai hadisi sai ita kuma bin ijma'i in ya tabbata wajibi ne Imam Shafi'i rahimahullah yana cewa wajibcin bin ijma'i ya dogara da magana da Allah yake cewa wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira suratul nisa ko aya ta 115 yace wa yattabi ghayra sabilil mu'minina bin wata hanya sabanin ta mu'minai shine wanda ya saba ijma'i ijma'i ita ce hanyar mu'minai shi yasa kana musulmi na kwarai dole ka bi qur'ani dole ka bi ingantattun hadisan manzo Allah sallam kuma dole ka bi tabbataccen ijma'i wannan shine addini amma ba zai mu yi addini ka ce wannan ayar bata maka ba wannan hadisin bai maka ba ko kuma ka mai da hadisin ma da zuciyarka kake aunawa hadisin da ya dace da zuciyarka ya maka wanda ya saba bai maka ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ba addini bane ko ijma'i ne ya tabbata hujja ce bare kuma ga maganganu na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam inda maganganu annabi ba su da amfani wajen fahimtar qur'ani da ba za a je ko qur'ani daga sama kowa ya dauka je ta karanta ba amma aka bashi shekara 23 yana fassara wa sahabbai yana gyara musu makura kure a fassara in suka kuskure sai ya gyara to idan yanzu ka da dauki qur'ani zan fassara muku sai nace kar ka dauki tafsirin da manzon Allah yayi to tafsirin wa za a dauka nawa kenan ko da wane ne duk wanda fa ya kore ka akan maganganun fiyayyen halitta to ka sani a lokacin maganganun kansa yake baka shine abin da ka tuna in dai ba za a dauki na fiyayyen halitta a sallah da zakka da azumi ba to in aka aje su nawa to kai fassara shi dai fassara yanzu shine yake mai da kansa matsayin annabin naka dan me dan ya dauki kansa ya ce shine zai baka fassarar shi yasa ita hanya ta bata tana da yawa kar ka yi mamakin wanda ya bata ka yi godiya ga Allah da ya shiryar da kai ita shiriya ita ce ake zuwa makaranta a koya amma bata wallahi ba sai an je makaranta ba ba makarantar koyar da bata duk wata fahimta ta bata ba sai an je school an koye ta ba kawai daga mutum ya ce ya bar hanya shikenan ya bari zama na kware ake zuwa makaranta amma zaman mutum ya zama lalatacce ba sai ya je school ba ba a zuwa makaranta a koyi lalacewa shiriya ce ake neman ta da makaranta da karatu amma bata ba a zuwa Allah shi samu wanye lafiya hadha min gharaibin naqal malam yace wannan iya daga cikin abubuwan mamaki da ake nakalowa akan ijma'i لأن بعض الناس سبود ساش متان إذا كان من حوله اتفقوا على رأي إذا يجا ودن سكي تارد شيء أجري ديكو كسا ديا سن تارد أكا رأي ديوا تفهم تا ديا ظن ألا مخالف لهم سيدة تنشي الدنيا باب وان دي سابا مسو ينذك الدنا ميرا يوا إر رأي ورمك باتاشي كارا دبود سكا وچي a ce kana nan Abuja ba ka da wani contact da mutumin da ke Kaduna ko wanda ke Niger ko wanda ke Kwara ko nan kusa sai dai in ka je wajensa ko ya zo wajenka ba dama ka masa telephone ko da irin landline din nan balle ka kira shi da mobile phone balle ka yi email zamanin da gaba ɗaya babu internet babu social media ai kaga watsuwan maganganu bare a gane akwai ijma'i ko babu yana da wahala amma na zamanin sahabbai an gane da sauki saboda jumhur din suna tare ne a garin Madina da Makka mafiya yawa suna wurin sai ƴan kadan da aka tura wasu ware su karantar kuma adadin su kamar yadda Ibn Abdul Barri rahimahullahi ya faɗa da Ibn Hajar rahmatullahi alai sun kai mutum 110 to a yanzu ai waɗanda suke bin manzon Allah a cikin garin Abuja ai sun fi mutum 2,000,000 watakila to a wancan zamanin 110 ne a cikin garin manya-manyan birane amma a yanzu mabiyansu a duniya sun fi mutum 2,000,000,000 a magana mafi inganci adadin mabiya fiyayyen halitta sun fi mutum 2,000,000,000 a duniya sai ka yi miliyan sau dubu sai ka ce biliyan ɗaya ka ƙara miliyan sau dubu ka yi biliyan ɗaya to in ka tara wannan biliyan biyu a magana mafi inganci an haura biliyan biyu saboda alƙalumma na Western World ba su cika adalci wajen faɗan adadin musulmai a duniya ba sun tashi saboda suna ga kansu faɗa ana da yawa mu kuma abin da muka sani shine cewa yau mu ba mamatin ƙaho da shi shi a musulunci ba da yawa ake dinkaho ba da ƙarfin imani ake tinkaho kaɗan mai albarka ya fi mai yawa mara albarka albarkar mu muka damu da ita saboda waɗancan sahabbai 110 da suka yi abinda suka yi ya gagari biliyan biyu yanzu su aikata a zamaninsu da fiyayyen halitta ya rasu ƙasar shekara 50 akwai sahabban da har Afirka su shigo karantar da addini irin su Uqba ibn Nafi har tsohuwar daular Borno ya kawo Qur'ani bayan rasuwar fiyayyen halitta da less than 50 years amma yau ka shiga ƙauyukan maguza ka gani akwai wanda ba a taɓa zuwa an karantar da su addini ba shiga ƙauyukan Katsina shiga ƙauyukan Kano a kodin da gaba ɗaya ma ba wai suna ba su ma da addini gaba ɗaya ba a taɓa kai musu addinin ba sai dai kawai a zauna a yi ta da'awa a birane ana cin mutuncin juna wanda ba shi ne addinin ba ga inda ake buƙatar karantarwar ambashi Allah ka ƙara mana shiriya Allah ka ƙara mana shiriya don haka zanna Allah mukhalifa lahum sai ya zata cewa tunda babu wanda ya saba musu a garin su to an yi ijma'i li'itiqadihi anna zalika muqtadan nusus kuma yana da itiqadin cewa wannan shine hukuncin nassosi tunda an yi ijma'i fa yajtami fi zihnihi dalilani an-nass wal ijma sai zama a cikin tunaninsa a cikin memorinsa an samu dalilai biyu sun hadu ga nassi ga kuma ijma'i tunda dama yadda muka faɗa ba a ijma'i sai an samu nassin da aka dogara da shi wa rubbama yarahu muqtada al-qiyas as-sahih mai iya yiwa ma yana ga wannan ijma'in da suka yi a garin su shi yake dacewa da qiyasi ingantacce shine correct analogical analysis shi ake cewa qiyasi wato analogy ne da yake ingantacce wan nadhr as-sahih kuma yana ga wannan shine research ingantacce fa yahkumu annahu la khilaf sai yayi hukunci da shi akan babu sabani gaba ɗaya a duniya wa annahu la mukhalifa li hadha an-nass al-qa'im indahu babu kuma wanda ya saba wannan nassi a wurinsa ma al-qiyas as-sahih indahu tare da qiyasin da su suka yi a garin su ingantacce wal amru qad kana bil aks sai dai kuma al'amarin ba haka bane opposite ne kishiyan haka ne don in a garin su ba wanda ya saba a wani gari akwai malamin da ya saba kuma malami ne adali ba mai son rai ba yasa ake cewa dole malamin da za a dogara da shi sai wanda aka san shi da mai da adalci in shi yasa duk karantar da addini da amsa tambaya in dai babu adalci wallahi ba a nasara in babu adalci ba a me ba a nasara sai dai a yi ta sa mutane a ruɗani shi addini idan muna yi dole mu ji tsoron Allah idan muka zo ba da fatawa ko za mu karantar mu yi don Allah kuma ya zama Allah ake nufi kar ka zauna don ka kara wata fahimtarka ko wata jama'arka da kuke kan wata fahimta ɗaya ba haka addini yake ba ka kare addini shine daidai a wajen kare addinin ko da ya saba wa jama'ar da kake cikinta ka faɗi gaskiya shine ka yi addini unfortunately yanzu ba haka situation ɗin yake ba saboda ba mu da dabi'una idaratul khilaf. Idaratul khilaf shine yayi ake gudanar da sabani. In akwai sabani ya ake idaratul khilaf. Akwai manya-manyan ladubban idaratul khilaf da yanzu ba a kiyaye su. Na farko daga cikin muhimmai shine al-itisam bil kitabi was sunna. Ruko da Qur'ani da sunna. Duk inda aka samu sabani sai a ce bari mu duba Qur'ani da ingantaccen hadisi mai suka fada. Saboda mai Allah da kansa yace fa makhtalaftum fi shay'in fa hukmuhu ila Allah, kamar yadda yake cikin shura aya ta 10, kuma fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kamar yadda yake cikin suratul nisa ko aya ta nawa zai zama aya ta 59 zai zama. Kaga me da shi zuwa ga Allah da manzonsa shine me? Shine al-itisam bil kitabi was sunna. Kume da sabani zuwa ga Allah da manzonsa shine zuwa ga Qur'ani da ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan na biyu a rika yin al-hiwar. Hiwar shine ba da hujjanka shi ma ya ba da hujjansa. Ya halatta hatta ga waɗanda suke ahlul kitabi Allah ta'ala ya ba mu dama mu yi munazara da su. Wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan. Kaga mujadala idan dan a fahimci gaskiya ne ko munazara yana halatta. Illa billati hiya ahsan, wani sura zai zama wannan? Suratul Ankabut aya ta nawa? Na'am. Aya ta nawa? Na'am. Allah ya maka albarka 46 ba 21 da ka faɗa ba, zai zama 46 ne haka. So kaga ya zama akwai alhiwar. Hiwar shine kai ka bada hujja shi ya bayar, amma a wajen yi shine ayi don Allah ba don cin mutunci ba. Hatsarin yanzu daga an samu sabani maimakon ayi da mutunci, wanda ya tashi zai bada masa fara zage-zage. Naji wani dan bid'a, wani mushriki, wani kaza kaza ya ce kaza, ta ya za ya fahimce ka? Dan uwanka da kuke tare da shi kuke sallah ka fara aibata, shi na zai fahimce ka? Kana zuwa ba kai magana ba ka fara ce masa kai ka san ba dan Allah yake nufi ba, ka ce shi jahili ne shi ka, to ina maganar kiwar? Kuma ka'idan mai karantar da addini ana so ya choosing kalmomi da suka dace. Kafirci ba irin na Fir'auna ba. Allah yace izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha, cikin suratul aha ayata nawa 43 da 44. Kaga har Fir'auna Allah yace a gaya masa magana mai taushi. Amma hatsarin a yanzu idan ka ji ana aiki da kalmomi na cin mutunci, shine masu karantar da addini kuma suke yi wa junansu, ba addini bane. Ayi hakuri a kyautata lafazi. Addinin nan na Allah ne. Allah ta'ala shi ya san zukatanmu, shi ya san wanda yake yi dan shi. Abinda ake so shine mu kyautata wa juna zato, mu kyautata wa juna lafazi. A cikin kyakkyawan lafazi akwai fahimtar juna, akwai cikin mummunan lafazi da cin mutuncin juna akwai nisantar da juna daga fahimtar addini. Kuma wannan shi yasa al'ummar kullun take watsi a rarrabe, a wawwatsa take. Saboda me? Saboda wannan ɗabi'a ɗin. Mu zama masu ladabi na maganganu. Duk magana da za ka yi ga ɗan uwanka ka zama mai ladabi. In abu ya shafi magabata ka zama mai ladabi. Ko da ka saba wasu fahimta kar ka aibata su. Bayin Allah na kware, muna da sabanin fahimta da Imam Malik, Shafi, Abu Hanifa rahimahumullah. Amma idan kaga mun dauki sabanin nasu shine hujja ne ta bayyana a Qur'ani ko hadisi. Amma muna da yaqinin bisa ga duk abin da ya bayyana sun fi mu ilimi, sun fi mu tsoron Allah. Amma me yasa ake iya barin nasu a wani wuri? Saboda su ba ma'asumai bane. Amma ba iya nufin cewa wai a wannan zamanin an fi su ilimi ko tsoron Allah ba, a bisa ga abun da ya bayyana gare mu. Hada huwa ma nahsibuhum wallahu hasibuhum wala nuzaki ala lahi ahada, sun fi kowa a cikin mu ilimi da tsoron Allah, ko kusa da su ba a zo ba. Amma su ba ma'asumai bane. Annabi ne kadai in ya faɗi magana is final. Amma duk wani mutum bayan annabi ana auna maganarsa, in ta dace a ɗauka, in yayi kuskure a ajiye masa ita. Annabi ne kadai maganarsa in ya faɗa ba a ajiye ta, dole sai an yi aiki da ita. Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya a ciki. Shi yasa a ka'ida na addini ake yin takwini shura, ya zama akwai majalisar shura a local governments, a jihohi, a kasa gaba daya. Ya zama kaman karkashin mai alfarma sultan a assasa majalisar shura. Duk matsalar da shafin musulmai kowa ya shiru, a kira manyan malamai a zo a zauna a ga menene mafita addini. shine takwin na majalisar shura iya da muhimmanci a majalisar shura kuna iya samun tarayyar malamai na ƙasa dai akan fahimta daya in kaga wani ya saba mu sai dai son ransa ne amma suna iya taruwa akai hatta annabi da Allah yake masa wahayi yace washawirhum fil amr ka rika shawari da sahabbai cikin al'amari na shugabanci Ali Imran aya ta 159 kuma yace wa amruhum shura bainahum cikin suratu shura aya ta nawa na'am zai zama aya ta 38 ko wa amruhum shura bai 38 ne haka ne so don haka kaga har annabi da ake masa wahayi an karantar da shi kare rika cikin decision shi kadai sai ya kira sahabbai an zo an zauna an yi shawara tukuna sai ya dauki position to bare mu da ba amana wahayi shi yasa duk al'amarin al'umma ya zama mutun ɗaya ne zai hukunci komai da komai za a samu matsala amma in aka tara mutane masana masu ilimi da tsoron Allah da adalci to sai ga an samu mafita Allah ta'ala shi samu wanye lafiya wa yumkin an numassala lidhalika bi ra'i ibn abbas radiyallahu an fi ridha al-fadl yana iya yiwa mu bada misali da ra'ayin Abdullah ibn Abbas in mun ce ra'ayi shine fahimtarsa kamar yadda ne bayani a karatu na tara in an ce ra'ayin sahabi shine fahimtar sahabi ba irin na yanzu mutun ya haka kawai yana ga gaskiya ya jiya baba a ce me yace ni ra'ayi na kenan sahabbai ba su da wannan dabi'a duk abin da suke gaskiya suke nema su dauka amma yanzu saboda tsabar son rai wai har mun kai ra'ayin dan adam ita ƙarya ma wai ta zama wai menene wai ra'ayi ne ƙarya zuki ta malle yanzu ra'ayi ne a wajen wani sai riki abu da bai da asali sai ce shi akan haka yake so ba ma sai addini ba har a maslaha ta rayuwa saboda me saboda san ransa Allah shi samu wanye lafiya shine fahimta ta Ibn Abbas a cikin ribal fadl ribal fadl shine riba da ake bayarwa yujiri na ƙari shine increase az-ziyada shi ake cewa ribal fadl yana da fahimta akan riba ta ƙari wa sabata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi annahu kale yace innamar riba fi nasi'a lalle ita riba ana samun ta ne a cikin annasi'a wato in an yi jinkirin biya shine wato kenan at-ta'khir wannan hadisi ya zo shi a Bukhari hadisi na 2178 cewa ana samun riba ne cikin annasi'a manyan riba kala biyu ne akwai riban nasi'a akwai ribal fadl riban nasi'a shine a ba mutum bashin 100,000 sai a ce zai biya next month zai biya 110,000 wannan riba ne na biyu shine ribal fadl a yanzu za a baka kudin sai kuma ka saya da ƙari daga cikin kuskuren da muke na ribal fadl yanzu a irin wannan zamani shine mutum yana so sai sabin kudi naira note sai ya bada naira zai sai 100,000 sai ya bada naira 110,000 tsofi amma kuma wanda ake karban su a kasuwa sai a bashi 100,000 a magana mafi inganci na lajnatu da'ima lil buhuth al ilmiya wannan riba ne karin riba ne karin ga hadisi dan da yake cikin muslim al fidda bil fidda al zahab bil zahab masalan bi masalan zuwa karshe hadisi na 1578 a magana mafi inganci ka sai new naira notes ka bada tsofi a baka sabi ka kara riba ne amma kaman fadilatu sheik abdurrahman barrak yace idan notes ne waɗanda ba za a karbe su a banki ba misali wanda sun yayyage ka kai kasuwa an ki karba sai ka saye ka bada kaman naira 10,000 sai aka saye su a 5,000 saboda sun ki karbuwa sai yace anan ba za a kira riba don wannan sun ki karbuwa ne amma in dai za su karbu kawai sai ka je ka ba don kana son new note za ka yi hidiman sallah da su sai ka yi kari anan riba ne inda zaka kaucewa riba shine ya zama jinsin ba iri ɗaya ba ne idan ka je sai new naira note naira 150,000 sai aka ce sai ka ba da dala 100,000 a baka ko 140,000 sai ka ba da dala 100,000 sai aka baka anan ba riba ba ne don wannan naira ne wannan dala ne ko da ku ana sai da dalan a kasuwa dala 100 akan 150,000 kai sai ka ba 140,000 anan ba riba ba ne ana sai da riyal 400 kai kuma da kadashi kana son sabi na nera sai ka bada riyal din nan 1000 mai muku a baka 1000 da aka baka 350 anan bai zama riba ba saboda jinsin su ba daya bane amma in naira da naira ne a magana mafi inganci wannan kudi ne na riba hatsarin riba kuma gashi nan a Qur'ani Baqara aya ta 278 ko da 9 da kuma 80 cewa in mutun yana cin riba yayi shirin yaki da Allah يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ga hadisai ingantattu akan riba fiyen halitta yace riba na da kofa 70 da yan kai mafi kankantan lafin riba in an kwatanta da rayuwar duniya shine mutun ya auri mama sai rika kwana da ita shine dan autan kofar riba wasu yanzu kuma suna zargin bankunan musulunci da wannan wasu ba zan iya shaida a kai ba amma dai na tabbatar da tsarin bankin musulunci babu riba sai dai kawai ba mu sanya ya suke business bane sai mutun yaga an ƙara kuɗi sai dauka interest ne ba interest bane mafiya yawan bankunan musulunci na san akwai bankuna da ake ta buɗe ko recently akwai wanda naga CBN sun bada license na Milestone Global Bank na tabbatar da su sun yi consulting malamai da dama an ba su shawari ko masana harka ce ta kuɗi kuma an fara buɗe bankin a nan Abuja da sauran jihohi so kaman anan na san sun shawarce mu da kuma malamai da dama an ba su fatawoyi akan tsarin da ya dace a bankin musulunci yawanci ba riba bane sai dai akwai nau'in kasuwanci da ake akan ci riba a baka akwai kaman nau'i na murabaha akwai nau'i na ijara akwai nau'i na mudaraba akwai nau'i na musharaka akwai nau'i na assalam misali a ciki akwai nau'i na istisna duka waɗannan anwa ne na businesses da suka halatta under Islamic finance to amma wanda bai sani ba sai dauka riba ne wannan ba riba bane asalin concept na Islamic finance wanda ya fara yin sa a duniya shine Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu ya cikin sahabbai 10 da aka musu bushara da aljanna tun suna duniya shi ya fara zuwa da concept na Islamic finance gabaki ɗayan sa kuma haka yake wa sahabbai yana karban kudin su yana juyawa in mata musharaka ko mudaraba an aka samu riba sai a raba amma ba riba bane ba interest bane shi kuma addini yana kare mu ne in ka duba tsarin concept na interest ai babu taimako duba compound interest ka karbi kudi ana ƙara maka interest akai riba kuma ribar ma da take karuwa ita ma tana ƙara karuwa hatta interest din fa da ke karuwa shi ma interest na karuwa a kansa Allah shi samu wanye lafiya akwai magana da former president Obasanjo a zamanin yana mulki wani bashi da Najeriya ta karba na kudin da adadinsa around 5 billion USD ne sai ta biya 16 billion USD amma a daidai lokacin kuma ana biyan ta bashin sama da 20 billion USD saboda interest ya karu kaga hatsarin compound interest ko shine shi kudin kana ma biyan sa kuma yana ci gaba da karuwa ba tsaye yake ba yana ci gaba da incrementing interest din da ya karu akan shi ma interest din sa na iya karuwa akan interest din shi yasa babu zama lafiya a duniya kaman Islamic finance da Islamic banking system an gina shi ne akan tausayi da jinkai shi a interest ko kudin da ka karba ka asa ba ruwan su amma a Islamic finance akwai risk sharing in an ci riba a raba ta dan an samu asara ita ma a raba ta tare kaga an kara kowa ko amma a bankin conventional bank shi bankin kullun a sama yake kaman Aluja shi baya sauka kasa Allah shi samu wanye lafiya na'am wa sabata anhu fi hadith Ubadah ibn Samit wa ghayrihi ya tabbata a cikin hadithin Ubadah ibn Samit أن الربا يكون في النسيئة وفي الزيادة شيء أنا سام الربا أتكن نسيئة شيني أبن دعك باك يندو أكتش ذاك بيابان شكرا كما ذاك كار ونكولي أكتش وفي الزيادة كما أنا سام ساتشن أبن دعك كار كودا ينزو تاكين شيني الفضل ينزو أباك سيكا كار شي ابن أباس wannan hadisi iya muslim hadisi ne na 1087 ibnu abbas radiyallahu anhu a farkon rayuwarsa yana da fahimtar riba ɗaya ne ba biyu ba ne shi ya dauka arriba ne kawai cikin annasi'a ne, amma a yanzu in take ne ka bayar aka baka koda da ƙari shi yana gaba riba bane. Amma Sheikh Sami ibn Muhammad ibn Suqayr rahimahullah yace bincike ya tabbatar da cewa Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda ya canja fatawarsa gabanin ya bar duniya, ya yadda akwai riba a cikin annasi'a da kuma riba a cikin alfadil, su ne guda biyu. Saboda ita riba ana kiranta illegal profit ne a musulunci, it is an illegal profit, riba ce amma ta haramun, so yujri ne dan an kira shi da interest, wannan hikimar shedan ne. Abu mai kyau sai a samar suna, abu mai muni sai a sa suna mai kyau. Balarabe sai ce wai fa'ida, wai fa'ida, ai fa'ida kowa yana so, amma dan ka canja sunan haramun da sunan halal bai mai da shi halal din. Lokaci ya go? Na'am. To sai mu yi hakuri mu tsaya anan, ba mu kammala babi din ba ko? Insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na 11. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.